وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya zurta mu da irin Sheikh Abubakar Mukhtar a wannan gari namu, kuma irin wannan majalisi mai albarka da yake hada fuskoki masu albarka, matasa ga sunan ta ko ina an sha sunna, kuma ana karantar da sunna, shine babban hanyar da za a iya dakile kowace irin barna ta cin zarafi da cin mutunci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma na ji daɗi da irin wannan zama da ke ƙoƙarin karantar da mu tarihin magabata, kamar mun haɗa baki ko ɗazu kuɗu ba ranar Juma'a. Abinda na yi magana shi ne kan tarihin Sayyidina Abubakar da irin gwagwarmaya da ya yi wurin shigowa musulunci. Ran da ya karɓi musulunci bai tsaya kawai ba, sai da ya tabbatar da kusan mutum biyar sun musulunta tare da shi. Wa'annan mutane guda biyar sun kasance cikin mutane goma da Allah ya musu albishir da aljanna. Saboda haka a sake nan ba shiru za mu yi ba, ana ta sukan sahabbai, ana cin mutuncinsu, ana cin zarafinsu. Dole ne a samu wuri irin wannan ana karantar da mu falalansu, martabarsu da girmansu. Idan ana sanya mana irin wannan, to babu yadda za a yi kana da imani ka ji ana sukan wani sahabi ko ana cin mutuncinsa ka yi shiru. Me za ka iya yi? Aƙalla ko ba ka yi komai ba, za ka yi ƙoƙarin tashi ka kare martaba da darajar wannan sahabai. Kuma ba za ka iya kare darajarsu ba da jahilci, dole sai an koya maka falalansu ka san darajarsu. Daga nan har zuwa ran tashin kiyama, duk wanda zai karɓi addinin musulunci sai sahabban nan sun samu kamishin musuluncin da kake yi. Domin baka samu addini ba sai ta hannunsu, sai ta gwagwarmayarsu. Sayyidina Abubakar ya musulunta, a ranar da ya musulunta Sayyidina Usmanu a bayansa ta hannunsa ya musulunta. Abdurrahman Dau nan Auf ta hannunsa ya musulunta. Ga sunan Sa'd ibn Abi Waqqas ta hannunsa ya musulunta. Kun gani? Zubairu dan Awwam ta hannunsa ya musulunta. Talha dan Ubaidullah ta hannunsa ya musulunta. Kenan kai ma in ka samu irin wannan dama, yi kokari kaga cewa addinin nan an karɓa ta hannunka. Shi yasa Imam Malik ke cewa duk mutumin da ya zagi Sayyidina Abubakar ko Umar ko Usmanu za a mishi ladabi, sai an ladabtar da shi saboda ya taɓa martaban masu daraja. In ko ya soki Aisha to kashe shi za a yi, saboda ya izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan. Allah ya muku wazi kar ku kuma shiga mutuncin Aisha matan manzon Allah, saboda alqur'ani ya wanke ta. Don haka a sai kenan irin wayannan majalis za su farfaro mana da imani da ganin darajar sahabbai da mutuncinsu da martabarsu. Kuma wannan yana koya mana cewa manzon Allah ya yi zauna da wayannan sahabban, sannan yana gwada mana irin girmamawa da sahabban manzon Allah suke yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Gashi yanzu Fathu Makka an karanta da mu, an taso manzon Allah tare da sahabbansa. Me yasa aka zo aka yi wannan Fathu Makka? Kun ga cin amana su mutanen Makka suka yi bayan an yi alkawari da su, ga lokacin da za a yi zaman lafiya, ga kabila kaza muna ƙawance, kuma kuna ƙawance da wannan, suka zo suka karye wannan alkawari. Kamar yadda malam ya karanta da mu, saba wannan alkawarin ya zama sanadiyan kuma cin garin Makka. Sai da manzon Allah, Allah ya bashi labari cikin Qur'ani, laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhuluna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhallikina ru'usakum qasirin la takhafun. Kuma gashi sun shiga garin Makkan ba wani tsoro da cin nasara da budi. Kuma a lokacin da mutanen Makka suka tsorata, a lokacin da suka cikin wani hali, bayan an shiga da sama da mutum kusan 10,000, an girbe wanda aka girbe, sauran sun haɗu kowa cikin tashin hankali suna jira su ga me zai faru da su. Manzon Allah ya ce, me kuke tsammani zan muku? Kowa ya rika yabonsa, kai dan mutumin kirki ne, bawan Allah ne. Karshe sai ya musu irin abinda Annabi Yusuf ya yi wa 'yan uwansa, ya kasirullahu lakum. Saboda haka la tasriba alaikum al-yawm, yau babu wani zargi akan ku, an gafarta muku, an gafarta muku. Duk da cewa kamar yadda malam ya bayyana, manzon Allah ya nuna akwai waɗansu koda a ma'ana jikin kaba, rigan kaba suka ɓoye, in an same su a sare kansu kuma akwai wanda aka sare kansa saboda cin amana yawa addinin musulunci ai musulmi ne da aka bashi amana kuma ya taho ya samu masauki al-ansar da ke tare da shi ya zama sanadiyan a kashe shi bayan nan kuma ya ridda ya shiga cin mutuncin addinin musulunci shi yasa manzo Allah yake duk inda ya ganshi koda yayi lullubi da ainihin wato rigan kaba a kashe shi amma daga cikin su hudun akwai Abdullahi ibn Abi Sarh wanda shi da sai da ya lallaba ya zo wurin Sayyidina Usmanu yana cikin wanda annabi ya ce ko rigan kaba ya sa ku kashe shi da ya zo wurin Sayyidina Usmanu ya ce ni din nan na tuba kuma ina son in musulunta na yadda amma ba yadda annabi zai ganni ya bar ni ina kamun kafa da kai kamar yadda ainihin wato Abbas Abu Sufyan Sayyidina Umar suna neman waye shi za su sare kansa amma saboda ya shiga rigan Abbas sai da ya kama shi kai shi har zuwa wurin manzon Allah ba wanda ya taba shi wannan yana karantar da mu akwai mai daraja a cikin addinin musulunci da koda mai laifi ya zo kusa da shi duk yadda kake kallo ba za ka mishi ta'addanci ba saboda wannan mai darajan da ya bashi kariya Ibn Abi Sarh da ya zo ya samu Sayyidina Usmanu Sayyidina Usmanu sai ya dauko shi zuwa wurin manzon Allah yana shigowa da shi manzon Allah na daga ido ya kalle shi Sayyidina Usmanu tare da wanda aka ce ko a katangan kaba ya shiga ya lulube a kashe shi manzon Allah hankalin sai tashi sai annabi ya dubi gefen nan na sabai ya ga sun yi shiru ya koma gefen nan ya ga an yi shiru ya dubi gaba ya ga ba wanda yake komai manzon Allah sai ya shiru Sayyidina Usman ya ce ya Rasulullah ya kama kafana ina son ka yafe mishi manzon Allah yana kunyan Usmanu mala'iku suna kunyan Usmanu manzon Allah ya ce mun yafe mishi saboda ya kama kafar mai kunya mai daraja a wurin mu saboda wannan aka yafe mishi bayan ya tafi manzon Allah bai son ganin sa sai manzon Allah ya ce me yasa lokacin da kuka gana juya ina kallon ku wani bai dauki takobi ya sare min kanshi ba na duba nan na ji kun yi shiru nan kun yi shiru sai wani ce ya Rasulullah ai da ka dan mana signal da ido sai manzo Allah ya ce ba dai annabi ba ai manzon Allah bai da kiyana kainatul a'in da lokacin da na kalle ku da kun sare kai da an gama amma yanzu an gama ya sha mu saboda haka sai ke dan ku duba ku ga yadda musulunci ke koyar da tarbiya don haka haka ya kamata mu zamanto masu tarbiya masu ainihin wato ganin masu daraja sannan kamar yadda na bayyana irin wayannan majalis sune wuraren da zai farfado mana da imani mu ƙara ganin daraja da kima na sahabban manzon Allah Sheikh Abubakar Muktar Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya yawaita mana irin ku a irin wayannan garuruwa namu domin da irin wayannan majalisoci zamu karya dukkan ta'addanci na Shi'a duk inda ake ainihin wato cin mutunci da zarafin manzon Allah da irin wannan majalisoci za a karantar da ainihin wato mutane martaban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kuma ƙasa na zama lafiya ne in ana kare wa sahabban nan martaban su da girman su in ana ba su haƙƙin da ya kamata a ba su in ana girmama addini yadda ya kamata a girmama saboda Allah madaukakin sarki ya mana togaciya kar mu zamanto masu saba wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa li hazar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim shi yasa wanda ya ci mutuncin sabon manzon Allah Allah baya bari sai an je lahira tun anan duniya zaka ga da kansa yana mishi azaba ina yau kansa azaba kurbiyan shi a ranar Ashura mutun ya dauki takobi dan sa ma ya sare kansa shi ya sarawa kansa takobi ba kowa ya sare shi ba shi da kansa yayi ya sarawa kansa a kunna wuta da gaushi ya taka yana cewa yana suna da ranar Husaini a'a sabon manzon Allah ka ci zarafi Allah ba zai bari sai an je lahira ba tun anan duniya ka fara yau kanka azaba kafin azaba lahira Allah ya tsare mu Allah ya mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
شغبا الشيخ عبد الله بلالو الله يساك على الخير ابيسا وينن كلمومي مهمي دي منا ان شاء الله زامو امسا ina ji ko tambaya uku ne kafin mu sala
malam mai tambaya na farko yake cewa shi malam akwai wanda aka kashe cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fatu makka
to gaskiya bana ji akwai ni dai ban sani ba a dai karatun da nayi ban karanta wasu daga cikin sahabbai wanda aka kashe ba amma wallahi ala akwai wanda ya zama ko na manta dan fatahu maka abin da yasa ake ce mata ma fatahu saboda sahabbai ba su sha wahala a wannan yakin ba shi yasa ba a cika ce mata ghazwatu makka ba saboda me da an sha wahala an kakkashe wasu to da kawai gazawa za a ce mata to sai ake cewa bude garin makka wato kaman cikin sauki ne aka shiga gari dan bil hakika sun tsorita wasu sun gudu wanda suke nan din kuma ba wani karfi ne da su ba saboda haka ba wace galbalba da suka yi in akwai wanda aka ce ma ni bazan iya tina ba na
wannan kuma yake cewa malam malam yace ni ne malam Allah ya jarrabe ni da san wata kirista in ya mura so na gaskiya amma yace ba don fasikanci ba da wani abu daban ba sannan musulunta nake so ta yi amma naji wata aya dake cewa ya kodin da kai imani kada ku riki makiyana da makiyanku wato matsayin masoya yake malam ina buƙatar ƙarin bayani duk da dai malam yayi
to ai wani ba ka amsa cikin karatun da ne idan tunda kana son ta yin kai kokari ta musulunta ka aure ta ai riba biyu akai farko dai riban ta musulunta sannan na biyu kuma ta zama matar ka zaka tsare mata addininta da sauransu to idan akwai hanyar da zaka bi ta musulunta ka aure ta din musulunci na maraba da wannan in kuma abun ya gagara to gaskiya ka ji tsoron Allah kar ka ci gaba da soyayya da ita ka ci gaba da soyayya ko musulma ce ma a ce soyayya ko kuke ba auren ta zaka yi ba kaga ba halatta ballantana kuma wacce ba musulma ba amma in dai zata musulunta din ta musulunta ka aure ta wannan abu ne mai kyau na
ce shin malam shin kowane yin aiki da halin hagu ne haramun ko sai cin abinci kawai
a to ya za a ce kowane irin aiki akwai ayyukan da ake da hannun hagu barki ai da hannun hagu ake yi duk abu na kazanta da hannun hagu ake yi to kaga abu mai kyau kuma shi ake yin sa ko na tsafta ake yin sa da hannun dama wani abu ma da hannu duka guda biyu zaka yi saboda haka hannun hagu hannun dama duk abun da ya shafi bangare na alkhairi in dai da hannu ɗaya za a yi to da hannun dama zaka yi shi duk abun da ya shafi harkan kazanta na wani abu wanda yake ba mai kyau ba ba yana nufin na sabon Allah ba wanda bai da daɗin gani to da hannun hagu shi kuma ake yin sa kaga shi yasa cin abinci kaga hannun dama ne ka miƙa wani abu da hannun dama zaka yi ka sha ruwa da hannun dama in zaka yi tsarki kaga da hannun hagu zaka yi zaka cire wani abu na kazanta duk wannan abun da ya shafi hannun hagu ne na'am
yace malam don Allah ya ake fara sahu ne yace naji wani yana cewa ko ina zaka iya tsayawa
a ba dai ko ina ba shi sahu duk da cewa hadisai sun inganta cewa bangaren dama ya fi falala akan bangaren hagu abun da ya shafi sahu to amma duk da haka sahu ana fara shi ne ta tsakiya domin idan ba a fara shi ta tsakiyan ba ba za a samu bangaren dama ba ma ballantana a ce in ka zo ka shiga ta dama kaga dama riga an fara shi da daman kenan yana nan an manne daman to ta ina ne daman kenan kaga duk sauran ya zama hagu kenan to tunda aka ce ta daman yafi in ka zo ga fili a hagu ga fili a dama ka shiga dama ya fi a kai daga tsakiya ake fara sahu tare da cewa kuma akwai hadisi akan wannan sai dai isnadin sa bai inganta ba shine tawassatu al-imam kusa liman a tsakiya to kaga idan yanzu liman yana tsaye wurin tsayuwan sa nan sai ka je ku uku ne kuka je can gefen dama kuka tsaya kaga ba kowa ba halli make da kuma zan ana cewa alheri ne minkum ulul alami wan nuha to da ka dole a bayan liman akwai wanda ake samu to amma idan tsakiyan ya cika ne sai ya zama da hagun da daman duk daidai ne to dama ya fi daraja sai ka shiga daman amma in daman nan an dan samu akwai jama'a ta daman amma hagun din kuma babu jama'a sosai daga abin da ya shafi liman kila mutum biyu ko uku can babu nan kuma ya kusa ya haɗe to ka shiga hagun din kuma ya fi akan ka shiga daman saboda ai tsakiyan bai daidaita ba a tsari na sallah liman ba a gefe yake ba liman yana tsakiya ne imamunsa sun sa shi a tsakiya ne ba wai za su mai da shi gefe ba ne wannan a kansa malamai suke duk da cewa isnadin hadisin bai inganta ba amma dai ko ma'anar wa'incan hadisin ka ɗauko na cewa dama ya fi hagu to sai an fara da tsakiyan ne ake samun wato sai ta bangaren dama
malam sai masu addu'o'i daga ciki akwai wani mahaifin ɗaya daga cikin ɗalibai wannan majalisin da ya rasu wanda ake fata malam ya sashi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa da kuma sauran masu addu'o'i na alkhairi malam zai sashi a cikin addu'a Allah ya ansa
insha Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba ɗaya wanda ya rasu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa kafin mu rufe akwai mun sanar cewa karatuttukan mu za mu dawo dobeli ranar alhamis ranar lahadi da litinin duka a dobeli za mu yi za mu karanta aqidatul wasidiyya da tufatul hukam gaba daya saboda mu dan tara karatu na wanda ake sa a gidan talabijin ya dan yi karanci kafin mu rufe karatun. So idan mun yi kuma za mu huta talata laraba ko muna yi wala za mu rufe ne wala alhamis mu sake dawa insha Allah dobeli kenan awa biyu za mu dinga yi karatun dobeli majalisi biyu za mu yi aqidatul wasidiyya kuma mu yi wato tufatul hukam saboda haka sai mu zo da wuri insha Allah bayan nan sai shikenan. So Allah ta'ala ya ji kan shi wannan wanda ya mahaifin sai rasu kuma wanda ya rasu ɗaya daga cikin mahaifin ɗaya daga cikin wanda suke halartar wannan majalisin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'karim nuzulahu wawassi mulkhalahu waghsilhu bilma'i wassalji walbarak ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كان مسلما فليس في إثانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النيران. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.